Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Muna kuma watso shirye-shirye a rediyo Alfa Radio kenan a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma ya kama mata hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin da kotun tarayyar Najeriya ta yanke da ya ba hukumar zaɓe izinin ci gaba da tattara takardun yi wa ɗan majalisar dattijai mai wakilta jihar Kogi Dino Malaye Kiranye, za mu fara a birnin Iko, inda kamfanin Arik ya shigar da ƙara yana ƙalubalantar shirin sai da hajarsa ga kamfanin sufuri na ƙasar Ethiopia. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne, mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin Florida ko kuma kudancin Georgia, duk da ruwan sama da iska mai ƙarfi da ke zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku. Cibiyar da ke nazarin muguwar guguwar ta ƙasar Amurka ta yi kashedin cewa ambaliya da guguwa da Irma ta haddasa a gabar tekun kudu maso gabashin Amurka na iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananin hali da ake ciki. Bugu da ƙari, cibiyar guguwar ta ce akwai yiwuwar ratsawar muguwar iska da ake kira tornado a arewa maso gabashin Florida da kudu maso gabashin Georgia da kuma Carolina ta kudu a yammacin yau da Litinin. Da daren jiya Lahadi ne, guguwar Irma ta yi tsanani haɗe da iska mai ƙarfi da ke juyawa kilomita 155 cikin awa guda. Yanzu haka dai, ƙarfin guguwar ta rage zuwa kilomita 100 cikin awa guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewar 'yan ta'adda ba su da maƙuya. Mr. Trump ya yi wannan furici ne yayin da yake jagorantar Amurkawa wajen bikin cika shekaru 16 na tuna aikin ta'addanci mafi muni a ƙasar Amurka, hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis, wanda ya gabatar da shugaba Trump, ya ce harin na ranar 11 ga watan Satumban ya ƙarfafa Amurkawa ne. An shirya taron addu'o'i ga waɗanda wannan harin na 11 ga watan Satumba ya rutsa da su, wanda yawansu ya kai kimanin mutane 2,977 a wurare da dama, ciki har da cibiyar kasuwanci ta duniya wadda ke birnin New York da ake cewa World Trade Center a turanci, inda a kowace shekara ake kada kararrawa tare da ambatar sunayen waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan bindigan Somalia ta Al-Shabab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar Somalia da Kenya da safiyar yau Litini, a cewar mazauna yankin. 'Yan bindigan sun fara kai harin ne da ke tuwar alfajiri yau, inda suka kai hari ko kuma suka kai samame a kan gaban ɗaruri daban-daban, in ji mazauna garin. Wasu mazauna garin na Balad Hawo su biyu sun ce mayakan Al-Shabab sun fara kai harin ne a kan wani sansanin soja mai tazarar kilomita 6 arewa maso gabashin garin, inda suka yi amfani da mota da ke ɗauke da bam suka kai harin ƙunar baƙin wake. Majiyoyi sun ce sojojin da ke yankin sun janye zuwa ƙasar Kenya. Harin na biyu sun auna ofishin 'yan sanda ne a cikin garin, inda suka yi amfani da irin salo na harin farkon, a cewar wani tsohon babban jami'i a Balad Hawo. Rahotanni sun ce an yi musayar wuta a tashar 'yan sandan. Mazauna garin sun ga mayakan Al-Shabab a kan titunan Balad Hawo, kuma suna jin harbe-harbe na bindiga jefi-jefi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu Babangida Jibril ya dauko mana rahoto kan karar da kamfanin Arik ya shigar yake karar gwamnatin tarayya da kuma kamfanin sufurin jiragen sama na kasar Habasha ga Babangida da cigaban rahoton.
Shi dai wannan kara wanda lauyan kamfanin Arik Air Mr. Babajide Koko da wasu lauyoyi guda uku suka shigar a gaban kotun na Lagos na neman kotun ta hana ma'aikatar sufuri ta tarayya da kuma kamfanin Ethiopian Airlines ci gaba da duk wata tattaunawa da zai kai ga mallakawa kamfanin Ethiopian Airlines kamfanin na Arik Air. Kamfanin na Arik Air dai na kukan cewa tun bayan da kamfanin Najeriya mai kula da kaddarori na gwamnati mai suna Amcon ya kwace kamfanin ranar 8 ga watan Fabrairu na bana. Kamfanin Arik ya shigar da kara domin kalubalantar matakin na gwamnatin tarayya, don haka basu ga dalilin zai sa kuma ana cikin haka sai kwatsam kamfanin Ethiopian Airlines ya bada sanarwar cewa yana tattaunawa da gwamnatin Najeriya na mallaka masa kamfanin na Arik ba. Har ila yau dai kamfanin na Arik ya buƙaci babban attorney general na ƙasa kuma ministan shari'a da ya gudanar da bincike akan kamfanin na Ethiopian Airlines bisa zargin da ake wa kamfanin na kawo tsaiko a harkokin shari'a a Najeriya. To kuwa wannan mataki zai shafi harkokin jiragen sama musamman tsakanin kamfanin na Arik da kuma gwamnatin Najeriya da kuma kamfanin Ethiopian Airlines. Tambayan kenan da naiwa Alhaji Usman Bala Kofar Kudu, wani masanin harkokin zirga-zirgan jiragen sama a Najeriya.
Bisa tsari gaskiya ya kamata idan akwai wani intercin tsakanin gwamnati da airline ko airline to airline, ya kamata akwai agreement from both airline. Ba a ce daya ana so a siyar da kadarorinsa shi bai sani ba, even though Amco sun rescue Arik ne daga karyewa gaba daya, daina operations kuma gaskiya sun taka rawa don saboda wai shugowarsu Arik sun farfado kuma operations don su ya fara improving. To ganin cewar su abubuwa sun fara daidaita, to ba za su so gaskiya a ce kuma sun kowa karkashin wani Ethiopian Airlines ba. Ya kamata idan gwamnati za ta yi wani abu irin wannan, to ya kamata the concept of one airline din.
A inda kamfanin na Arik da har ila yau ke neman Speto General ɗan sandan Najeriya da ya gudanar da bincike akan kamfanin Ethiopian Airlines, ɗan Najeriya su ma na tofa albarkacin bakinsu game da wannan hada-hada. Kamar da Alhaji Abdullahi Abuja, wani mai sharhi kan harkokin tattalin arziki da siyasa, ya shaida mani.
Abin da ya kamata a yi shi ne su zauna su sasanta, saboda ita gwamnati tana so ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa, kuma wannan abin ba zai yiwu ba sai da abin da ake cewa private sector participation. Duk wani wanda zai kawo jarin shi dole sai ya duba ya ga yadda aka yi da waɗanda suka fara zuwa. Saboda haka kaga dole ne gwamnati ta yi taka tsantsan, musamman ma da yake ana so a farfado da wannan tattalin arziki da yanda yake matasa mu za su samu aikin yi.
Duk da kokarin cin ta bakin karamin ministan sufurin jiragen sama a Najeriya Captain Hadi Sirika game da wannan badakala ta wayar salula ya citira, a inda kuma wani jami'i da baya so na ambaci sunansa da ke wakiltar kamfanin Ethiopian Airlines a nan Lagos ya ce ba shi da izini ya magana a madadin kamfanin. Baban ya cifirin murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan hukuncin da kotun tarayya ta yanke a Najeriya da ya ba hukumar zaben kasar izinin ci gaba da tattara takardun yi wa dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Kogi Dino Malaye Kiranye. Yaya kuke ganin wannan hukuncin? To kafin nan bari mu nufi kasar Ghana, inda yau kasar ta fara aiwatar da ilimin sakandare kyauta. Ga wakilinmu Redwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani.
Game da abinda hukumar da ke kula da jarrabawar Afirka ta Yamma wato WAEC a taƙaice ta ce ne ɗalibai 494 da kuma 92 sun ka cancanci shiga manyan makarantar sakandare duk faɗin ƙasar, sai dai an ɗan samu saiko wurin zaɓarwa ɗaliban makarantu da za su tafi ta na'ura mai ƙwaƙwalwa. Muƙaddashin ministan ilimi na manyan makarantun sakandare Dr. Yawo Sayodi Chum ya shaida wa iyayen yara cewa babu yaran da ya cancanci shiga sakandare da za a bar shi. Sa'annan an yi wa malaman makarantu kashedi kada su yi cajin ko sisin kwabo. Gwamnati ta ce komai kyauta ne. Shugaba Akufo Addo ya yi imani game da nasarar shirin.
There will be no admission fee, no library
Ba a biyan kuɗin shiga makarantar, ba kuɗin library, babu kuɗin cibiyar kimiyya, ba kuɗin ɗaukar darasin computer, babu kuɗin jarrabawa, ba a biyan kuɗin ababen kyautata rayuwa. Za a bada littafan karatu kyauta, wurin bacci kyauta, abinci ma kyauta. Yan makarantar je kaka dawo za su samu abinci ma kyauta. Makarantar sakandare kyauta zai kuma hada da makarantun aikin gona, aikin hannu da kuma fasaha. Wannan na nufin ƴan matanmu da yawa za su samu daman zuwa makaranta kyauta kuma mai inganci. Ganin irin matsaloli da aka so mafuskanta, tuni shirin ya so mashan suka cewar ba zai haifi da mai ido ba. Na kewaya wasu manyan makarantun amma ina maluma sun ƙi su yi magana. A Accra High School da kyar babban malamar makarantar ta yadda ta nuna min adadin ɗalibai da suke sa ran samu da kuma yadda lamarin ke tafiya. Lamarin dai a halin yanzu sai godiya, iyayen yara sun zo da sauri, yanzu haka an yi rajistan 300 a cikinsu. Ana ci gaba da zuwa, mun nemi a bamu ɗalibai 500. 300 sun zo ku, kuma muna da makonni 3 da za mu kammala. Mun yi imani kan lokacin komai zai yi daidai. Na kuma zanta da wasu ɗaliban da suka tafi neman makarantar tare da iyaye.
Suna na Umar Hussein. Na zo rakiyansu ne su samu admission kani nan. Da muka zo dai mun ga komai dai sauki. Ngan kuma dai yana zuwa smoking.
Suna na Zamfame. Gaskiya dai nazo naga abuwa na ta iyayen da ya kamata. Do ana ma da ya na exam ma da ya pass treatment ne nan gani. Saboda shine muka zo nan gani yanzu kuma naga abuwa na tafiya da kyau da don cewa mun fill form ne su.
Sunan ka?
Yauza Hamza.
Yauza Hamza. Ku suna ka choose ko ka gwada mini school first choice, second choice, wani wani school da wani school.
First choice is Kufuria Tech. Second choice Accra Senior Tech, St. Margaret Mary. Four for Nasek.
Accra High School, but it's King Choice in
car.
So she placement in the Akasamaka, Accra High School. Ka ji daɗin cewa an saka a Christ School, ko dai da yake baka zaɓi a Christ School ba, da ka fi so ka je wani wuri?
Ka ji daɗi don suna kusa da kowaye a
sana'a. A gobin Allah ya kai rai, shugaban ƙasa zai ƙaddamar da shirin a hukumci. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, muna da mai ra'ayi na farko daga jihar Plateau. Wake bisa layi a Plateau?
To Auntie Grace, kina magana da Awal Hudu ne cikin garin Ukur jihar Plateau, Nigeria.
Yawa to Malam Awal, barka da yammacin yau.
Barka da ya aiki a
kokari. Aiki da godiya, ya naku?
To alhamdulillah.
Ya kake ganin hukuncin?
Eh to gaskiya hukuncin ya zo min a daidai yanayin da ya kamata. Saboda a ba demokuraɗiyya dama ta zauna da jirginta. Saboda mutanen yankinsa suna da dama su dawo da shi in bai musu ba. To kin ga aka ce kotu ta shigo za ta dakatar da su, kin ga in kotuna suna shiga cikin irin wannan, to sai su rikita mana harkokin demokuraɗiyya. Kuma in kika duba, ai ba taɓa yin shi a Najeriya ba.
Haka.
To muna so da mun su su zama mana farko, ya zama darasi wa sauran jihohi na Najeriya. Duk dan majalisar da muka tura bai ba, muna da dama mu dawo da shi. To wannan shine, in aka ba mu wannan, ba shakka demokuraɗiyya za ta tafi da gindinta, kuma haka ake so a Najeriya.
To Malam Awal, mun gode. To bari mu nufi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
Isiyaku ne.
To Malam Isiyaku, an wuni lafiya?
Lafiya kalau ya aiki.
Aiki da godiya, ya naku aikin?
A lafiya kalau.
Kai kuma ya kake ganin batun?
Wallahi na ji dadin da na same ku, na kai shekara ɗaya ina neman ku ban sani.
To yau. To madalla to mun ji dadi ka same mu yau. To yau ina gudunmuwar ka ga shirin.
To yanzu abin da muke fata ubangiji Allah dai ya tabbatar mana da kasan mu lafiya.
Yabo to
Baba Buhari ruku.
To Malam Isiyaku, mun gode. To sai ka ci gaba da sauraron mu kuma kana kwatantawa, har Allah ya baka irin wannan daman.
Nagode.
Yawa to mu ma mun gode. To bari mu nufi jigawa. Jigawa, layin naka ya tsinke. Wake bisa layi taraba? To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan hukunci da kotun tarayya ta yanke da ya ba hukumar zaben ƙasa damar ci gaba da tattara takardun yi wa Bino Mallaye kiranye. To Bauchi, akwai wani a bisa layi a Bauchi? Wake bisa layi a Bauchi?
Muhammad Awali Baba Iyere, shekarar hukumar cikin jihar Bauchi.
Yawa Malam Muhammadu, barka da yammacin yau.
Yawa, na gode.
Ni ma na mu ma muna godiya. To ina gudunmuwar ka ga shirin.
Wato gaskiya wannan abu da hukumar zabe ta yi, ya kamata dama abin da ya kamata a rika yi kenan, amma bai kamata a ce manya-manyan mutane kaman irin manyan alƙalin da suke birkita mana demokuraɗiyyar Najeriya, wallahi abin bai kamata ba. Wayannan mutane su suka zaɓi wannan ɗan majalisa, kuma su suka ce za su dawo da shi gida, mai idane su da sa musu baki. Hukumar zaɓe kuma tana kallo, ya kamata ta yi wata abu mai ƙarfi wanda kowa da jiɗaɗin demokuraɗiyya a Najeriya. Dole ne taka doka a taka shi ne daidai.
To Malam Muhammadu, mun gode, bari mu nufi Zaria. Wake bisa layi a Zaria?
To Malam Agree, sunana Musa daga Kwangila, Zaria.
To Malam Musa, barka da yammacin yau.
Yawwa, barka da kokari. Wato gaskiyar magana, kamar yadda kowa ya magana, shine kotu tana katsalandan abin da bai kamata bai shafe ta ba, domin wannan katsalandan take yi mutanen da ke wurin su suka san halin da shi wannan dan majalisa yake musu. Yana da kyau koko bai da kyau, su suka sani. Ya za a yi kotu zo ta dakile? Mu ma nan jihar Kaduna muna da wannan yunkurin da za mu tura mu turo.
To ai Malam Musa, bisa ga duka
kokarin mu.
Nace bisa ga dukkan alamu ba kai fahimci abin da kotu ta yi ba. Shi wannan dan majalisa shine ya garzaya kotu, yana neman kotu ta hana hukumar zaɓe yi mashi kiranya, amma hukumar zaɓe tace kotu tana da izinin yi mashi kiranye, ba wai ta hana bane.
To alhamdulillah,
ta bada dama ne a yi
kokarin zami kiranya. Mu ma a jihar Kaduna, dan majalisa mu na shiya ta biyu sai mun dade shi gidan Allah, domin ba abin da ya mana, ba abin da kuma.
To madalla, to bari kuma mu nufi Kano. Wake bisa layi a Kano?
Assalamu alaikum, Giras, barka da warhaka, barka da aiki.
Barka ka dai, wane ne nawa a birnin Kano?
Yawwa, mai magana Dan Juma mai shago, ko kai ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar Kano?
Yawwa, to babana Dan Juma, kai ko me ke tafe da kai?
To ni abin da ke tafe da ni wannan dan majalisa, hakika abin da irin dai kalmar nan da Bahaushe ke faɗi, abin da mutum ya shuka shi zai girba. To ya kamata tun da rayin alkhairi ke yi masu, shi mai kiranye ko ta wani hali shi ma ya girba abin da ya shuka.
To
mu game da namu ɗan majalisa, gaskiya alhamdulillah, tunda mu dai ba wani kiran, sai dai mai target ɗin shekara ta 2000 kuma zaɓar ya koma Abuja.
To madalla, daga Kano Dabo kuma sai mu nufi jihar Borno. Wake bisa layi a Borno?
Usman ne daga Shafa Haul, local government.
Yawa, to Malam Usman, Allah ya sa dai layin naka ya miƙe, don ina ji ya fara mura-mura. To ina gudunmuwar ka ga shirin?
To gaskiya ni na goyi bayan hukunci da aka yanke, domin a ba mutanen da suka zaɓi wanda suke so su canja ra'ayi, su kira wanda suka zaɓe shi su mai gurbinsa da wanda ya fi cancanta ga ra'ayinsu.
To Malam Usman, mun gode kuma bisa ga dukkan alamu kai ne ka kasance na ƙarshe a yammacin yau. Gobe ma rana ce kamar yadda muka saba, za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da za mu gabatar gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. To har yanzu bata tabbata wa Najeriya ba cewa za ta je gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi a kasar Rasha, Allah ya kai mu shekara mai zuwa. Wadanda ke Najeriya sun ji daɗi lokacin da suka ga abin da ya faru tsakaninsu da 'yan Kamaru wanda suka yi canjin da su na ɗaya da ɗaya a makon da ya gabata, bayan da suka danƙara musu ci huɗu da babu a haɗu da suka yi a Najeriya. Yanzu ƙasar Zambia ce take son ta ɓata wa Najeriya haraka. Zambia tana neman ta ɓata wa Najeriya al'amari ne bayan da ta samu nasarar cin Algeria ɗaya da babu a wasan da suka yi a birnin Constantine. To yanzu hanya kawai da Najeriya za ta bi ta je wannan gasa na cin kofin duniya na Rasha ɗin da za a yi shekarar 2018 ɗin nan shine a lalace ta yi canjin ko kunnen doki da ita ƙasar Zambia ɗin wanda za su yi wasa da su Allah kamaran 7 ga watan Oktoba nan mai zuwa. A yanzu dai Zambia tana da maki guda 7 daga wasanni 4 da ta yi, ma'ana maki 3 kawai Najeriya ta fitar da su. Najeriya kuma ita ce mashugabar wannan rukunin nasu. Ba magana su Kamaru da Algeria wanda su kamarin daman dai maki 3 kawai take da su. Algeria tana da maki 1. Saboda haka an fitar da su daga cikin masu zuwa Rasha domin gasar cin kofin duniya ta baɗi. To bari mu jinjina wa kungiyar ƙwallon kafa ta Plateau United saboda nasarar da ta samu a ranar Asabar da ta wuce na nashe kofin League na Najeriya, kuma a karon farko tun lokacin da aka kafa wannan kungiya din a shekarar 1975. Yan Plateau United sun samu wannan nasarar ne bayan da suka kwadawa Enugu Rangers ci 2 da babu ko ɗaya a wasan da suka yi a Jos. Emeka Ume da Benjamin Turba su ne suka bata wa 'yan Enugu Rangers haraka a ranar Asabar da ta wuce lokacin da suka saka kwallayensu guda 2, shi Ume a minti na 25, Turba kuma a minti na 88. Enugu Rangers dai sun karasa a kan allon League na Najeriya ne a matsayi na 13. Bari mu kankare da labarin Maryam Usman, ɗaya daga cikin mata na Najeriya masu wasar ɗaukar kayan nauyi, wacce a ranar Alhamis da ta wuce aka ba ta lambar tagulla, wato da aka ce ta ci daga wasannin Olympics da aka yi shekarar 2008 a ƙasar China a birnin Beijing. Kuma an ba ta wannan lambar ne bayan da aka soke sunan wadda aka baiwa a can farko ɗin, saboda an same ta da laifin taɓa magunguna masu ƙara kuzari wanda kuma aka haramta a amfani da su. A can wannan wasannin da aka yi na China shekaru 9 da suka wuce, ita Maryam ta gama ne a matsayi na 5. To amma daga baya sai aka zo aka ɗaukaka ta zuwa matsayi na 3 bayan da aka kwace lambobin tagulla da kuma na azurfa daga su wanda aka baiwa, bayan da hukumar IOC ta ce ta samu su da laifin yin amfani da magungunan da aka haramta. Ita Maryam Usman dai ba kan wallah sa bace, domin kafin duk wannan ta faru sau hudu tana zama sarauniyar ɗaukar kayan nauyi ta Afirka mai lambar zinari a wasannin Commonwealth da aka yi a Glasgow na ƙasar Scotland. Ha kuma ta taɓa ciwo Najeriya lambar tagulla a wasannin da aka yi a birnin Paris a shekarar 2011. Jaba da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau, sai wata Litinin, Allah ya kai mu ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan duk kokarin da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi sama da shekaru 24, shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ci gaba sosai kuma yana ƙara muni fiye da baya, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami, tana iya kera makaman da ake kira ICBM a takaice. Yanzu kuma ta yi kirarin cewa ta gudanar da gwajin bom mai sinadarin iskar hydrogen. Ms. Haley ta ce abin ya isa haka nan. Mun ɗauki ƙarin matakai bayan duk ƙoƙarin da muka yi, haƙarmu ba ta cimma ruwa ba. Duk lokacin da kasashen duniya suka yi ganawar kai tsaye ko da wasu kasashe da gwamnatin Koriya ta Arewa, abin ya gagara wajen dakatar da shirin makaman nukiliya hatsabi biyar kasar. Lokacin sassauta daukan matakai ya karewa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya, a cewar Jakadiya Haley. Lokaci yayi da zamu yi amfani da duk matakan diplomasiyyar da muke da su kafin wankin hula ya kai mu ga dare. Ta kara da cewa dole ne mu dauki tsauraran matakai. Yin amfani da makamai masu linzami na ganin dama da shugaba Kim Jong-un ke yi da barazanar makaman nukiliya da yake yi na nuna cewa yana kada gangar yaki, a cewar Ms. Haley. Jakadiyar ta jaddada cewa yaki ba abin da Amurka za ta so bane. A lokaci guda kuma hakurin kasar na da iyaka. Za mu kare kasashe kawayenmu da kasarmu, a cewar Nikki Haley. Jakadiyar ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya da su yi amfani da duk matakan diplomasiyya da suke da su don kawo ƙarshen wannan takaddamar. Yin amfani da zafafan takunkumi ne kadai za su ba mu damar warware wannan matsalar ta hanyar diplomasiyya, a cewar Haley. Mun dade muna fama da wannan matsalar na lokaci mai tsawo. Babu wata hanya da ta rage. Bayan kasashen da ke mambobin Majalisar Dinkin Duniya, Amurka za ta dauki duk wata ƙasa da ke hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa a matsayin ƙasar da ke ba da tallafi don mummunan shirin ganganci na makaman nukiliya. Haɗarin da ke tattare da barazanar Koriya ta Arewa ba zai fi matakan da za a ɗauka ba. Yanzu ne lokacin, a cewar Ms. Haley, ɗaukan matakan sassauci na tsawon shekaru 24 da aka kwashe ana yi da yin ganawa da bata haifar da komai ba sun isa haka nan. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da Maryam Dauda ta fasara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya yana shirin gudanar da zaɓe a kan sabon ƙudurin azata kunkumin tattalin arziki a kan Koriya ta Arewa a matsayin martanin ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da gwaje-gwajen makamai masu linzami. An rage wa daftarin ƙudurin na baya-bayan nan tsauri ba kamar yadda Amurka ta gabatar a makon da ya wuce ba, kuma hakan ya biyo bayan shawarwari ga dangadan ba kama hannun yaro wadda aka yi da Rasha da China, wanda dukkaninsu suna da ƙarfin hawan kujerar naki a kwamitin sulhun. Sabon ƙudurin da aka shirya kada ƙuri'a a kansa da daren yau Litinin zai janye takunkumin mai a kan Koriya ta Arewa bisa buƙatar Amurka, kana a mai gurbin shi da haramtar da shiga da ɗanyen man fetur a Koriya ta Arewa. China dai tana ƙasa a gwiwa wurin ɗaukar ƙwararren matakai da aka yi wadda ka iya kaiwa ga rushewar tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Ƙudurin ya kuma yi watsi da kira game da kakabawa shugaba Kim Jong-un ko kuma wato haramta masa tafiya zuwa wata ƙasa da kuma hana shi amfani da ƙadarorinsa. Amurka ta kuma janye kirarta ga kwamitin sulhun da kan dakatar da jirgin ruwan Koriya ta Arewa da ƙarfin soji idan hakan zai yiwu ko kuma ya zama dole a yi hakan, idan kuma za a iya bincike bisa zaton suna ɗauke da makamai. A yau Litini, mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin Florida ko kuma kudancin Georgia, duk da ruwan sama da iska mai tsanani da ke iya zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku.
To, a gaida makiri, yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da kuma sauran shirye-shirye a dandalinmu da wato shafinmu na intanet voahausa.com. A madadin Baba Makeri da Julie Gresham da Suleiman Tarawali, alheri ke muku, fata alheri.